Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Bintu Suleimani ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 11 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya alamu na dada tabbatar da rahotannin da hukumar diddiga ta kasar ke fitarwa akan jihohin da ke da matsanancin talauci musamman ma waɗanda ke yankin arewa. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Yankaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni da suka dauke hankali na jaridun Najeriya. Daga nan za mu kawo muku nasihar watan Ramadan. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi, kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka ba da rahoto, yayin da jami'an suka buƙaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu. Gwamnan Luhansk Sarihi Haided ya ce wasu gine-gine uku sun kone a Sabronodex, sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin, amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an Ukraine da na jirgin kasa sun sanar da sabbin hanyoyin kwashe mutane, amma sun bayyana fargaba cewa harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Juma'ar da ta wuce a tashar jirgin kasa da ke Karamat da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 52 na ya tsoratar da wasu 'yan kasar ta Ukraine daga yunkurin tserewa daga yankin ta hanyar jirgin kasa. Harin da Rasha ke ci gaba da kaiwa a gabashin Ukraine ya sha bamban da abin da ya faru a Kiev, babban birnin kasa a arewacin kasar. Bayanai daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau Najeriya na nuni da cewa mahara sun kashe mutane da dama a ƙauyukan da ke yankin. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu da na zanta da su ta wayan tarho sun bayyana min cewa 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan ne da tsakar ranar jiya Lahadi, inda suka auka wa ƙauyen Kukawa, Gyambahu, Dungur, Kenam da sauransu. Suka kashe mutane da ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto hukumomi ba su ba da bayani kan adadinsu ba. Basarake a ƙauyen Shiwaka ya mun ƙarin haske kan aukuwar lamarin.
Sunana Hudu Ibrahim sarkin Shiwaka. Yan kinnatin din nan fa su ne suka shigo Garyau, sun shigo Kukawa. Awa suka shigo Kukawa, suka wuce Kukawa, Gyambahu, Dunguru, Ankakkaram, suka dawo kuma suka yi amma suka zo Shiwaka. To muna da labarin dai sun kashe mutane fa da dama, amma a Shiwaka nan da gidan na gagawa ya kai 7. Sun kukkune shaguna da wasu gidaje da jama'a suka ce dai a Kukawa dai ba san iyaka
shi ma wani da ya buƙaci sakai sunansa ya ce jama'a da dama sun ƙaurace wa mahallansu suna ɓoye a cikin daji. Shugaban ƙaramar hukumar Kanam da Yabu Yusuf Garga ya shaida min cewa suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne don tunkarar 'yan bindigar da suka yi ƙofar rago a ƙauyukan.
Sauran ƙauyukan da suka shiga kuma sun kewaye garin su 'yan bindigar da ba ma wanda ya san shiga bandana ga me yake faruwa.
Matsalar rashin tsaro dai na ƙara ta'azzara a yankin kudancin jihar Plateau, inda kullum 'yan bindiga ke yin garkuwa da mutane suna karɓan kuɗi suna kuma kashe-kashe.
Nan ba da cikawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa Najeriya, inda alamu na daɗa jadada rahotannin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ke fitarwa akan jihohin da ke da matsanancin talauci musamman ma dai na yankin arewa. Abinda ke nuna hakan shine yadda mabukata ke yin dafifi suna faɗi tashi wajen karɓar tallafi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir.
Irin yadda mabukata ke gogorewa kenan wajen karɓar tallafi saboda su samu abin da za su ci da iyalansu a wasu jihohin arewacin Najeriya, duk da yake wasu gwamnoni na musanta cewa akwai matsanancin talauci a jihohinsu.
Ya gare ni, jikoshi gare ni, ba batun 30 ba, 50 ma ya kai, suna zan kai ma waɗanga abu. A yi dubara.
Akwai waya da kama irin su ne kamar
yanzu? Akwai wahala.
Ruƙayya. To, na dai da an ce ana rabon kaya shi na ya kawo mu nan. Na samu buwan egwata da buwan hatsi da suga. To, za a ajewa mu ci a zuwa lokacin da ya kare da ni da mai gidana.
Waɗannan wasu mabukata ne da suka karbi tallafin abinci a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya, wanda ministan shari'a Abubakar Malami San ya bayar. Irin wannan yanayin bai rasa nasaba da gwamnatoci a jihohi da masu ɗaiɗaikun jama'a ke samar da tallafin abinci ga mabukata, musamman a lokacin watan Ramadan. Gwamnatin Najeriya ma tana sahun gaba da abubuwan da take ganin za su rage raɗaɗin fatara ga 'yan ƙasa ta hanyar shiraruwa daban-daban, a cewar ministan Abubakar Malami San.
Har ila yau wara azumi shugaban ƙasa ya yi umarni ga mutane masu hannu da shuni da cewa su ɗauki matakai na kawo ɗauki da taimaka ma al'umma. Saboda waɗannan abubuwa biyu manya suna daga cikin abubuwan da suka ƙarfafa min gwiwa.
To sai dai duba da yadda wasu 'yan siyasa ke shiga sahun gaba gaba da tallafi ga jama'a, ya sa wasu na ganin suna yi ne don manufarsu ta siyasa. Sai dai sakataren gwamnatin jihar Kebbi Baballe Umar Yawuri ya ce ba lalle ne hakan ba.
Ai wannan ba harkar siyasa ba, ai tun lokacin da aka bashi minista a 2015 to ai kaga ba lokacin babu wani baton takarar gwamnati ko wani abu haka cike yin wannan abu.
Su ma masu shari akan lamuran yau da kullun na ganin akwai sahihiyar hanyar da ta fi dacewa a taimaki jama'a ta yadda watakila za a rage musu raɗaɗin fatara. Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa
da a ce ana yin masana'o'i masana'antu da suwa, ana samun magoyarin guraben aiki, sannan kuma ana yi ana tallafa musu ba don su canye ba, domin abin da suke yi shi fadada. To wannan shike magani. Amma wannan abubuwa da kaga suna yi in irin wannan lokaci yayi ai shekara da shekaru haka suka yi ne, ko ba ga abin da ya rage ba.
An jima dai ana fafatukar rage raɗaɗin fatara tsakanin 'yan Najeriya, sai dai har yanzu a iya cewa haka bata cimma ruwa ba, musamman duba da al'amuran talaka ke gudana a ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir. Ga Hafiz labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin prime minister kasar na gaba a yau Litinin, kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kai a ƙuri'ar nuna rashin amincewa, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da ta kwashe kusan shekaru huɗu tana mulki. Majalisar dokokin kasar mai wakilai 342 ko majalisar wakilai sun kada ƙuri'a kan ƙudurin nuna rashin amincewa da kan jiya Lahadi, inda 'yan majalisar dokokin 174 daga haɗakar 'yan adawa suka goyi bayansa, sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren ɗan wasan kurket daga mukaminsa. Sharif ne ya jagoranci yunkurin 'yan adawa na hanɓar da kan, sannan daga bisani ya miƙa sunansa ga majalisar dokokin domin shiga zaben prime minister, wanda ake kyauta da son ɗan siyasar mai shekaru 70 ake sa ran zai lashe zaben. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da prime minister India Narendra Modi a yau Litinin, kamar yadda fadar White House ta bayyana, a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Sakatariyar yaɗa labarai Jen Psaki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa Shugaba Biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kut-da-kut kan sakamakon mummunan yaƙi a kan Ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki. Dalip Singh, mataimakin mai ba wa Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tattalin arziki, wanda ya ziyarci India kwanan nan, ya ce Amurka ba za ta sata wani jan layi ba ga India kan makamashin da take shigo da su daga Rasha ba, amma ba ta son ganin tana siya cikin hanzari. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasar a rana ta biyu, suna neman Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi. Jalhadi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun sha ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, inda suke ɗauke da laima da kuma rigunan kare ruwa, sannan suna rera taken nuna adawa da gwamnati. Wasu dai sun yi kira da a wargaza majalisar dokokin ƙasar don samar da hanyar jagoranci ga matasa. Ana sa ran tattaunawa tare da asusun ba da lamuni na duniya IMF a ƙarshen wannan watan, kuma gwamnati ta koma zuwa ga China da India don neman rancen gaggawa don siyan abinci da mai. Shanghai ta sallami sama da mutane 11,000 da suka warke daga cutar COVID-19, kuma hukumomin lafiya sun jaddada cewa dole ne a bar su su koma gida duk da dokar kulle da ta takaita zarga-zarga mai tsanani a birnin mafi girma a China. Daraktan hukumar lafiya ta Shanghai ya ce bai kamata iyalai su nuna damuwa a kansu ba ko nuna musu wariya. Shanghai tana karkashin dokar kulle ta ranar 28 ga watan Maris, kuma hukumomi sun ce za a cire tsauraran matakan a yankunan da ba a samu sabbi masu kamuwa ba a cikin kwanaki 14 da suka wuce bayan wani zagaye na gwaji da yawa.
Ahmed Hafiz zaben ne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa kiyar zama don ku saurari shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa da VOA dake tabbawan da ke cin matasa tuwa ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu sauka ne a yankin Agadez na jamhuriyar Nijar, inda wakilin mu Hamid Mahmud ya shirya mana zantawa da matasa kan illa ko akasin haka na dakatar da shigowar bakin haure yankin. Shin ya haka ya taba tattalin arziki, tarbiyya da sauran lamuran yau da kullum a yankin? Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Shekara 2016 ne dai gwamnatin Nijar ta haramta safarar bakin haure sakamakon wata yarjejeniya da ta cimma tsakanin ta da kungiyar tarayyar Turai domin dakile kurarar bakin na haure zuwa nahiyar ta Turai. To da farko dai akwai matasa kamar haka: akwai Muhammad Agali, akwai Abdul Karim Anise, akwai Bishir Alhaji Sani, akwai Abba Alasan, akwai Mala Aminu, akwai Idris Muhammad, akwai Muhammadu Abubakar, akwai kuma Safiya Ayuba, sannan akwai Usman Biyan, sannan akwai Mala Abubakar. Za mu fara da kai Muhammad Agali, wani ƙarin bayani za ka yi mana game da wannan aikin na safar bakin haure da matasan jihar Agadez da dama suka yi zaman dogara da shi kafin a dakatar da wannan aikin?
Lokacin da ake bakin haure tun kamun gwamnati ya kawo doka wannan ya sa ta haramta ma masaraka bakin tagogi har bakin haure, gaskiya Agadez an karar abubuwa jewa, mutane jewa sun samu aikin yi. In na ce ilista hawa su ma sai mun gani muna lissafa su. Yanzu sanadiyar dakatar da wannan abin da aka yi ya jefa matasa cikin matsaloli daban-daban wanda wa'ansu ba su ma san abin da suke yi ba a yanzu zaman da ake.
Kamar wace riba ka ga matasa sun samu a wannan aikin?
An samu riba saboda ni na gajiya wanda yake dalilin wannan abin sun yi armi, sun yi samu yari, sun samu abubuwa jiwa na rayuwa wanda yake sakamakon kuma wanga abin da aka tsira sun koma. In ka ga su za su baka tausiwa a san wata hanya wadda bata kamata ma wata shashaye ba a dalilin wannan dakatar da wannan abin da aka yi. Shi kuma kamata ya ana sara ana ji bakin gatari, ya kamata a lokacin da aka tsaye da civil an initiative jiwa ta proje wanda sun taimaka ma mutane an ba su abubuwan su abu ne wanda yake shi da a dinga baka kwara a koya maka yadda zaka dinga kama da a baka kifi kwara a koya maka yadda zaka dinga kama kifin yahi. To wannan shawarwarin da suka dauka suka zo suka ba mutane kudade da kayayyaki ko kuma a tambaye ka sana'a me kake a tai a sayi maka abu, gaskiya akwai jiya wanda yake abin nan bai gyara su ba saboda wa'ansu ba a kai wannan lokaci ba abin ya watse. Tunda mutumin da ya ga sati guda yana kama miliyan guda ka zo ka tsaya da shi bisa wannan aikin ka dakatar da shi ka ɗauki miliyan guda da rabi ka ba shi ka ce sai sana'a, kaga babu abin da za ta barkata mai tunda shi cikin sati guda yake kama su wannan gudan. To amma yanzu kai ka zo kaci wannan abun ya bar shi yanzu barka bashi ka bashi wannan miliyan guda da rabi to dama ya saba kashe kudi cikin sati Ibrahim ma yana ya kashe wannan miliyan da rabi to kaji irin matsalolin da aka fuskanta cikin ta yadda ake a yanzu
to malam Abdul Karim anti kamar anaka gani a matsayin ka na matashi kuma kana ɗaya daga cikin masu ruwa su tafi a harkar ta shafi wannan safarar ta bakin haure kafin a dakatar da ita yanzu wani hali matasa ke ciki bayan dakatar da wannan aikin
to masha Allah Hamid nagode da ka gaito mu cikin wannan babban muhawara kamun dai in shiga cikin zancen hatsarin ta sa matasa koko abubuwan da ake bibi a yau sun ka canji a fannin matasa da rayuwarsu za mu tunatar da maka ita dai jaha Agadez a da da aka santa jaha ce ta baki ta bakunci ta soma da tourism tourism kun baki ne kenan da wannan aka soma a lokacin ma su ne matasa ke gwada mu hanyoyi ke tare da su don su samu wani abu aka zo wannan tourism king babu shi aka kawo zancen tashin hankali aka hana tourism king na biyu aka samu wannan zancen tafe-tafe na bakuncin haure an wara matasa suna shin dadi suna samun dan abincin bakin su aka kwa, aka zo aka yaddo wata doka ta zo daga san ba a san daga ina ba dafta hwada kuma ba dokar doka ba a fara wallafa ta ba kamar a ce vulgarization a fara wayar mutane kai menene doka ga ta kumsa to wannan doka ko za mu shinfuda ta a lokaci kaza idan ba ku bar wannan aiki ba to dokar da ta zo da komin mun ta zo da dokokin ta da wane ne ta zo da kama mutane kaga wannan an yi laifi guda kenan na biyu shin wannan rajajeniya da su kasashen Afrika nan wanda suke cikin gungu guda suka doka na cewa mutum dan Afrika yana iya tayyaya ya zo inda yake so cikin kuma ana kare hakokin shi wannan abu babu shi tunda yau idan an kama ka sai a ce baka da takardu idan kana da takardu kuma a ce kai laifi to me ake so kenan su matasan ga su zanna wuri guda bai yi ba matasan nan da ka gani su suna samu cikin wannan ne suke samu su yi abubuwa da yawa kamar yanda dan uwana ya ce sun yi army wasu suke rike da uwansu wasu suke rike da uwayensu cikin wannan aikin da ake yi amma an zo rana guda an ce kawai wannan abun a daina kuma abinda ake ba su shin wai ya kai ga waɗanda ke wannan abun sakon ya kai gare su menene ake taimaka musu da su ya cancanta wannan abin da ake ba su daidai abin da suke samu ne duk wanda ya kamata a yi bincike a yau inda matasa suke kaga abin da ya faru duk wanda abin gan shi ma babu kama jaha Agadez kaga ya kawo sace-sace ya kawo shaye-shaye kai ya kawo karuwanci kenan mu an samu na matasa cikin wannan yanayin wanda bai da kyau ne ake shira da su matasan nan kenan mu nan zuwa gaba ba mu samu matashi Agadez sai dai mu samu yawan mahaukata da yawan karuwai kenan an bar mu da illoli manya wannan hanin tafe-tafen da ake so a yi ba abu bane ne ke ci su wanda suke so su hana shi na saru a lokacin da suke zuwa ƙasar Afrika wace ka su zo mun da doka zuwa suka yi ƙasar Afrika suka yi abin da suke so suka dauki masu ilimin mu yanzu kana da ilimi ka je Turai ba a mai doka sai a rike ka dan to kaga kenan mun ma an daka dokoki kenan bai kamata ba yau a ce irin wagga doka ana hiddota ba a yi wata dogon shawara ba ko ba a dibi matsalolin da matasa ke cika ba matasan nan muke hiddota kasashen su ba banza ba wasu yaki ke hiddota wasu ba su da abu ne wasu bambanci ake nuna musu yanzu siyasa ba abin da bata kawo ba wani gudu yake dan kan shi zai nemi abincin bakin shi ba dan turai yake na birge shi ba amma an zo an liƙe kohoyi an liƙe komi me ake so zaman matasan ga shine magana ta yanzu
to malam Aminu kana ɗaya daga cikin wanda suka yi aiki a lokacin da addakwai bakin haure ya za a mutunta lokacin da addakwai hada-hada ta bakin haure a nan jihar Agadez da kuma a yanzu da aka dakatar da wannan aikin
a gaskiya abin da zan gaya maka bisa yanayin da ake ciki yanzu gibi ne aka samu wanda yake ba karami ba na bisa ga wagga dokar da ta zo ta hana matasa shagat kuma bancin ta hana matasa shagat abin ya zame musu kamar ba su ma san yadda za su misalanta abin ba abin ya fi karfin kwallo su suna da yi ne suna ta haƙuri don abu ne faɗa ne ya fi karfin ka amma ciwo dai wanda suka ji matasa ba su iya misalanta shi wasu ɗan uwan shi ma gare shi suke zauwa duk me wasu buƙatun shi ya biya mishi
amma a yanzu ya kai inda yake ba wai ya biya musu bukatun shi ba shi kan kanshi shi ka biyo burge shi take shi ka biyo ga burge shi take yadda za a yi ya same ta to kuma me ya kawo wannan dokoki ne aka kawo aka yi burs kamar yadda Malam Karim Anisa ya gai an kawo dokar daga sama ne kawai aka zo aka zuba ta to ko ayo ko mutum an ka kalla ai yana da mataki mataki sai an haife shi an raine shi an yi wane ne kamun ya kai ga a ci amfane shi to kenan doka ma ya kamata kamun a buga sanda ya kamata a dan sauraron mutane a koyar da su yadda za su yi su adapte bisa wannan dokar ta bi musu jiki sun saba da ita kenan rudda za a cewa ma an tsaida kenan dama sun saba da ita
kamar ya kwata za a kwatanta yanayin aikin da kuke samu a can yanzu
a yanayin aiki gaskiya ba ɗaya bane ba saboda a lokacin bukatun da muke yi ma gaskiya mu kan kanmu muna jin dadi
masu sauraro nan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dora a madadin wakilin mu Hamid Mahmud a Agadas da masu sauraron abokan aiki a jamhuriyar Nijar ni Nasiru da mai hikaya da na jagoranci shirin nake cewa assalamu alaikum
Toma Dalla an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
sharhin jaridin meta jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da punch ta cewa rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa nan gaba kadan za ta ayyana jagororin kungiyoyin yan ta'adda a Najeriya a matsayin wanda ake nema ruwa a jallo babban daraktan yada labarai na rundunar tsaron Najeriya Major General Bernard Onyeko shine ya sanar da hakan ga manema labarai yace rundunar sojojin Najeriya za ta ayyana jagororin kungiyoyin yan ta'adda na ISWA a matsayin da ake neman ruwa a jallo kamar yadda aka yi wa shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau lokacin da yake raye kakakin rundunar sojojin na Najeriya ya bayyana cewa za a bayyana sunayensu da kuma hotunansu domin kowa ya gani sai kuma jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa shugaban kungiyar nemawa yankin Yarbawa yancin kai ake kira Yoruba Nation wato Chief Sunday Adeyemo da aka fi sani da Sunday Igboho ya bayyana cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake baza cewa yana fama da rashin lafiya Sunday Igboho da ya bayyana cewa a lokacin da yake tsare kamar a bada bailinsa yana samun kulawa karkashin umarnin shugaban kasar jamhuriyar Benin Patrick Talon a can baya da magoya bayan sa ce ko hadda lauyoyinsa sun bayyana cewa yana fama da rashin lafiya kuma yana bukatar a sake shi domin ya je kasashen waje domin neman magani to sai dai wannan bayani da Igboho ya fitar ya nuna cewa akwai sabani kanin labaran da lauyoyin nasa ke bayarwa da kuma halin da yake ciki na zahiri sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridun duniya dai na cewa yan majalisar dokoki a kasar Pakistan sun kada kura rashin amincewa da jagorancin Prime Minister kasar Imran Khan inda kuma a yau Litinin ake sa ran yan majalisar za su zabi wani sabon Prime Minister bayan da suka kada kura tsige Prime Minister Imran Khan da kan mukaminsa jaridar Daily Post dai ta ce kotun kolin kasar Pakistan ita ce ta amince da wani hukunci da ke aina matakin da tsohon Prime Minister ya dauka na rusa majalisar da cewa ya saba wa doka yan majalisar kasar 174 daga cikin 342 ne suka amince a tsige shi daga kan mukaminsa Imran Khan wanda shahararren tsohon dan wasan cricket ne ya zama shugaban kasar ko kuma prime minister kasar Pakistan ne a shekara ta 2018 sai kuma jaridar This Day daya da shugabanjo na ganawa da yan siyasa shi ko har da gwamnoni domin ayyana kansa a matsayin daya daga cikin masu neman takarar shugabancin Najeriya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa ana sa ran Yemi Osinbajo ya gana da gwamnoni 22 na jam'iyyarsu ta APC bayan tafiyar murya Amurka daga Najeriya
a ƙarshe da baban gida Jibril masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana
Assalamu alaikum. Sunana Muktar Ahmad daga tsangayen Aramu Muhammad Madubu. Darasin da Azumi yake koyarwa ga matasa a cikin watan Ramadan. Azumi watan Ramadan sabon Allah yana raguwa a duniya baki daya. Sa'annan kuma in ka je masallaci za ka ga ana shigo da abubuwa kayan shan ruwa haka ana rarrabawa al'umma saboda ana neman lada a gurin Allah. Sai kuma duk wani sabon Allah yana yawan tafi daga matasa suna yawan karanta Qur'ani ana cika masallaci ana addu'a ana zikirin Allah ana ibadoji sosai sosai a watan Ramadan kowa yana yin kokari da gaske yana neman lada a gurin Allah da yardan Allah cikin watan Ramadan assalamu alaikum
sunana Sadiq Ahmad daga wannan satar makazu tafsirul Qur'an koyi bauchi abubuwan da Azumi yake koyarwa Azumi yake koyar da jama'a ƙara jin tsoron Allah da kuma yawaita ibadu domin kusanta ga Ubangiji da kuma neman intuwa daga cikin wannan wata mutane sukan dage wajen neman lada da yawaita yin azumi da kuma zikiri da kuma karatun Alkur'ani sannan kuma da ciyar da bayin Allah sannan mutane da yawa sukan daina aikata ayyukan da Allah baya so sabon Allah kenan domin kusantan Ubangiji assalamu alaikum
sai Umar sarki da darasin suna da yawa warko ina koyon hakuri da jama'a a wannan azumin gaskiya ina nan son kwanciyar hankali wannan wani darasi ne wanda gaskiya azumi ne kawai nake samu wannan kwanciyar hankali fiye da kowane lokaci sannan ina dan samun gudunmuwa a dalilin azumi a wajen mutane da ba ni samu wannan shi madarasi ne wanda na nema ka hasali a wannan azumin na kan yi kokari in ga cewa na yi iya abin da niwa zan iya na taimakawa wanda na ga cewa zan iya taimakonsa in na yi wannan abin na kan samu kwanciyar hankali wannan yana daga cikin kwanciyar abu guda uku na suna daga cikin abubuwan da suke kwantar mu da hankali sannan kuma da yawan jin tafsirai da nake wanci kowane lokaci a cikin ko a talabijin ko kuma gidan rediyo gaskiya yana samun kwanciyar sannan ina yawan zuwa wajen tafsirai dare da rana wannan ma yana samun kwanciyar hankali sosai.
Masha Allah, ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi, kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka ba da rahoto, yayin da jami'an suka bugaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu. Gwamnan Luhansk, Sarihi Haided, ya ce wasu gine-gine uku sun koma Sabronodex. Sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin, amma ba a samu asarar rai ba. Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin Prime Minister ƙasar na gaba a yau Litinin, kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kai a ƙuri'ar nuna rashin amincewa, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da ta kwashe kusan shekaru huɗu tana mulki. Majalisar dokokin ƙasar mai wakilai 342 ko majalisar wakilai sun kada ƙuri'a kan ƙudurin nuna rashin amincewa da kan jiya Lahadi, inda 'yan majalisar dokokin 174 daga haɗakar 'yan adawa suka goyi bayansa, sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren ɗan wasan kurket daga mukaminsa. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin, kamar yadda fadar White House ta bayyana a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Sakatariyar yaɗa labarai Jen Psaki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa shugaba Biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kut-da-kut kan sakamakon mummunan yaƙi a kan Ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasa a rana ta biyu na neman Gotabaya Rajapaksa da yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar, sai ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya, ma'assalam.